Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sabuwar shekara. Barkamu kuma da wannan lokaci. Inji Esther ce tare da Muhammad Babulle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin a yau Talata, 5 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai.
A yau Talata, Burtaniya ta sake shiga wani sabon kulle a duk fadin kasar saboda sake samun waɗanda ake kamuwa da COVID-19 ake alakantawa da sabon nau'in coronavirus. Targin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin GOP a yau Talata, wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiyan na cire takunkumin da ta sanya wa kasar din. Kasuwannin hada-hadar kudade a Asia yawancinsu sun samu riba yau Talata, duk da damuwar da ake da ita kan adadi mafi yawa na masu kamuwa da coronavirus a sassan duniya.
To madalla, to a Najeriya a wata hira ta musamman da dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin jihar Borno, Senator Muhammad Alan Dume ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen wasu al'amuran kasar. Muna dauke da karin bayani. Har yanzu a Najeriya za kuma mu kawo muku rahoto akan cewar rundunar yan sanda a jihar Bauchi ta yi nasarar kama wani mutum matashi dan shekaru 20 wanda ya yanke al'aurar wata yarinya yar shekara 6 ya kuma katse mata hanyar da tsari ke fitowa domin yin kuɗi. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Babulle ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Talata, Burtaniya ta sake shiga wani sabon kulle a duk fadin kasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 da ake alakanta da sabon nau'in coronavirus. Prime Minister Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna ta talabijin jiya da maraice, inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare, asibitoci suna fuskantar matsi daga masu cutar COVID-19 fiye da kowane lokaci tun ɓullar wannan annobar. A Burtaniya kaɗai, adadin masu jinyar COVID-19 a asibitoci sun rubanya kusan sau uku a makon da ya gabata zuwa kusan 27,000, kuma wannan adadin kimanin kashi 40 cikin 100 ne na lokacin da muka kai kokoluwar yawan mutanen da cutar ta kama a watan Afrilun shekarar da ta wuce. A ranar 29 ga watan Disamba da ta wuce, an samu sama da mutum 80,000 waɗanda suka kamu da COVID-19 a Burtaniya, wanda ya kafa sabon tarihi. Prime Minister Johnson ya ƙara da cewa adadin waɗanda suka mutu ya yi sama da kashi 20 cikin 100 a makon da ya wuce, kuma zai ƙaru. Prime Minister da kansa ya soke wata tafiya da aka shirya zai kai zuwa Indiya. A yau Talata, Sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin GOP, wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar din na tsawon shekaru. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ne ya tarbi Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani a filin jirgin sama da ke garin Al-Ula na Saudiya. Ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar buɗe sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin GOP. Sarkin Saudiya Salman ne zai jagoranci taron. Rikicin diflomasiyyar ya fara ne a shekarar 2017 a lokacin da Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain da kuma Masar suka yanke hudar diflomasiyyar, kasuwanci da kuma tafiye-tafiye da Qatar. Kasashen guda hudu sun zargi Qatar ne da mara wa ta'addanci baya, zargin da Doha ta musanta. Kasashen Amurka da Kuwait suna ta kokarin kawo ƙarshen wannan takaddama, wanda Washington ta ce hakan na kawo cikas ga kokarin shawo kan Iran. Kasuwannin hada-hadar kudade a Asia yawancinsu sun samu riba yau Talata, duk da damuwar da ake da ita kan adadi mafi yawa na masu kamuwa da coronavirus a sassan duniya. Kasuwar zuba jari ta Shanghai Composite ta rufe inda ta cira da 0.7 cikin 100, Kospi ta Seoul ta cira da kashi 1.5 cikin 100, Kana T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta cira da 0.6 cikin 100. A hada-hadar kayayyaki a ƙarshen yini, hannayen jari na Hang Seng ta Hong Kong sun cira da 0.5 cikin 100, yayin da Shenzhen ta Mumbai ta cira da 0.1 cikin 100. Ta hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuma, an sai da zinari kan dala 1,943.10 kowane ounce, yayi kasa da dubu 1 cikin 100 dan yamman Amurka an sai da shi kan dala 47.49 kowace ganga yayi kasa da dubu 2 cikin 100 kana dan yamman Brent an sai da shi kan dala 50.89 kowace ganga yayi kasa da dubu 3 cikin 100
Tunan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji daga farkon shirin a wata hira ta musamman da dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin jihar Borno Senator Muhammad Ali Ndumi ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen al'amura da suka addabi kasar kamar matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki daga Maiduguri ga yadda hirar su ta kasance da wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu
dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno Senator Muhammad Ali Ndume yace gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen al'amuran da suka addabi kasar kama da matsalar tsaro cin hanci da rashawa da kuma batun tattalin arzikin kasa dan majalisar yace zaka shugaba Muhammadu Buhari ya gano waɗanda ke kokarin masa tarnaki wajen gaza gudanar da wasu harkokin da suka shafi kasa kuma nan ba lajima ba zai kawo ƙarshe dan majalisar wakilan yace ya kamata shugaba Muhammadu Buhari a yanzu ya wa wasu ministocin sa garan bawul musamman waɗanda suka kasa tabuka komi ga al'umman su
tare Najeriya kasu sare insha Allah Najeriya za ta ga changing da ya kamata dama babban matsala shine shugaban kasa an yi katanga da shi bai san abin da yake faruwa a kasa ba amma yanzu ya sani kuma ya faɗa ya cewa ya ji ya gani kuma za a dauki mataki musamman a fannin tsaro da farfado da tattalin arzikin kasa da kuma yaki da cin hanci da rashawa
kamar to wani hanya kenan za a bi
Don maganar da muke cewa wato jami'an tsaro ba su da isasshen kayan aiki kuma gwamnati ta yi yunkuri akan wannan ta ba da kudaden da ake bukata sojoji kuma an kara ba su tsawon lokaci su shigo da makamai da arsashi da motoci da kayan aikin da suke da shi kuma wayansu sun fara shigowa insha Allah wannan bana dai muna ganin Allah zai wayana abubuwa za su
kana gani wannan rigici na ko kuma rinjimu na harare na mayakan boko haram zai ka karshe wannan shekara kenan bisa bayanin da kai
aini na sha faɗa cewa idan an ɗora niyya kuma an sa abun a gaba da gaske to wannan abun zai iya kare a cikin wata uku to babban matsalan da ake da shi yanzu kamar yadda kace shine masu aiwatar da aikin da shugaban kasa yake so a yi a kasan to shi yasa mu ma muke kiran akan cewa waɗannan mutanen da suke tattare musamman ministoci ko kuma executive council ake cewa na gwamnati to ya kamata a yi margaran bawul gaba daya canja su a samu waɗanda suke tare da jama'a wanda ba kafar su ɗaya na Najeriya kafar su ɗaya na wani kasa ba akwai kalila daga cikin su waɗanda tunda suna tare da shugaban kasa kuma kishin kasa ne suka sa a gaba amma ba su da rinjaye
to kana ganin kaman shi shugaban kasa yayi zaben tumin da yake nan ga musamman ma waɗannan
mutane da dai suke tattare da shi na ni na sha faɗa da su ina yi suna zangi na ba zan daina ba ina faɗa ba cewa duk waɗanda suke waɗannan yan fadawa ba wai na cikin gidan ba ba wai na cikin presidency ba fa amma ni wato ministoci da wayannan su ne da ya kamata a sake lale yanzu ministan sun gudiya ba sun gare su ba
Senator Muhammad Ali Ndume kenan dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno kuma shugaban kwamitin aikin sojan kasa bayani game da wasu matsalolin da suka shafi kasar da ma ba da shawara game da samun mafita Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
madalla an gaishe ka Haruna Dauda Biyu to har yanzu a Najeriya mun samu rahoto akan cewa dindindin yan sanda a jihar Bauchi ta yi nasarar kama wani mutum matashi dan shekaru 20 wanda ya yanke al'auren wata yarinya ɗan shekara 6 ya kuma katse mata hanyar da fitsari ke fitowa domin yin kuɗi wannan mugun aikin wanda matashin mai suna Adamu Abdulrauf da hukumar yan sanda take tuhumar sa da aikatawa ya faru ne a yankin karamar hukumar jama'ar da ke jihar Bauchi daga Bauchi ga rahoton wakilin murya Amurka Muhammad Abdul Wahab
kakakin rundunar yan sandan jihar Bauchi DSP Ahmed Muhammad Wakil ya bayani wa manema labarai akan aikatar da aka aiwatar akan yarinyar
sunana DSP Ahmed Muhammad Wakil ni ne kakakin rundunar yan sandan Bauchi Thank you.
Birzani matashin da ke zargi da yanke al'auran mai suna Adamu Abdulrauf ya yi bayanin abin da ya gudana tsakaninsa da sauran abokan aika-aikar tasu.
Daga farko ya goyi same ne na saba gare shi shi Abdulkadu wata mai da goyi same ne ke tambaya da ya ke sun akwai wani malami ne shi ya mai wani dubi shi da IP zai musu kudi amma dole sun kawo muku faran mace to shi ne ya ce mai to ni ba ku ruwana sai ta bugare sun samu wani aboki ana ce mai Musa in faɗa mai to ya ce mun kan ne jini wani na biyu su babu ruwana sai in dawo in faɗa mai sai ni babu ruwana kai to shi ne wasu gari ya ƙara samu na ya ce mun to shi ke an tunda ni na yawan tafiye-tafiye zai ce mun ke ne bani wani magani sai bani wani ba ɗaura sun ba sai mun kashi tafi sai muka tafi shi gidan mu akan damu sa mai ba gama abinci mai muka tafi an gwal lokos daga lokos ne muna cikin tafiya zuwa cikin hanyar kwata sai ko fi ara guda biyu ne sai da su ne ke ban ake gina gida mata ba ake gina gida sai da sai a kan magai sai ce to yi karamar ta gota ita gota sai ki gina gida ki kira mu Maryam da shi da aka sai ba mu Maryam sai to sai zo a gona kun ma ani kai fa mata fi kai ta ba ya kashi gari ta kango wani kango ba gama shi ba ke da shi ne amma shi ya dauke ta sai muka shiga sai wani almajiri ya goya yin kasu kin ta sai wani almajiri ya zo sai muka gudu sai wani kasu kin ta sai wani almajiri ya komo shi ne muka gudu to daga baya sai kara dawa na ni dan gurna shi ka wani gida ne to a sinan ne gidan malam sai kara dawa
sai dai kuma rahotanni na bayani cewa tuni dai gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya ba da kudin naira miliyan daya domin jinyar yarinyar. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaishe ka Muhammad Abdulwahab har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da karshen labarin duniya.
Ita arewa bata nuna alamar za ta shirya wata babbar fitina a lokacin fara mulkin zababban shugaban kasa Joe Biden a cewar wani babban janar din Amurka a Koriya ta Kudu yayin da ake nuna damuwa Pyongyang kan iya fara gwajin harba makami mai linzami ko wasu makamai. Ba mu ga wasu alamomi da ke nuna cewa za a iya yin wata fitina ba, amma wannan a yau ne za a iya samun canji a mako mai zuwa. Jan Robert Abrams, kwamandan sojojin Amurka na Koriya, ya faɗa a wani taro ta yanar gizo ranar Talata. Daidai Koriya ta Arewa sau da yawa takan shirya manyan gwaje-gwaje ciki har da makamai masu linzami ko makaman nukiliya waɗanda suke cikin kwamitin karɓar mulki na shugaban ƙasar Amurka suna nuna wani yunkuri na ƙarfin soji da tayu ya ba su wata dama a tattauna nan gaba tare da Washington. Amma har yanzu Koriya ta Arewa bata ce uffan ba tun lokacin da Biden ya lashe zaɓe. A maimakon haka, Pyongyang ta maida hankali kan tattalin arzikinta wanda ya lalace ta hanyar rufe iyakoki da ke da alaka da coronavirus, takunkuman ƙasa da ƙasa, da kuma ambaliyar ruwa ta kwanan nan. Shugaban Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Faustin Achanga Todera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin ƙasar bisa sakamakon wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta sanar jiya Litinin. An sake zaben Todera ne a zagaye na farko na zaben da aka gudana a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata, inda ya samu kashi 53.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a cewar hukumar zaben ƙasar. Na biyar da shi shine Anisa Georges Dologwele wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un. Na uku kuma shine Martin Zuguele mai kashi 7.4 cikin 100. An ga tashe-tashen hankula a gabani da kuma bayan zaben.
Agai da Muhammad Baballe. To a Najeriya, gwamnatin jihar Niger ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar, inda ake fama da 'yan bindiga masu satar mutane don fansa. Gwamnan jihar ya kara da cewa ba za su fasa fafutukan 'yan bindigan ba. Daga Niger ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari da karin bayani.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce kofa tana bude ga duk wani dan bindigar da ya nemi yin sulhu domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a jihar. Jihar Niger dai na fama da wannan matsala ta mahara masu kashe mutane da yin garkuwa da su da masatar shanun Fulani. Gwamnan jihar Niger wanda yake zantawa da manema labarai a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi ya ce za su ci gaba da fatattakar ɗan bindigar har sai sun bar jihar Niger kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Abun nan da kaga muna yi suna tserewa za mu shi goma.
Amma kenan a shirye kuke ku yi sulhu da su yan ta'addan nan.
Wanda ya tuba kuma yana cewa ya gane kuskure yan dama. Ai mu abin nan fiso kenan muna son kowa ya samu arziki. In mutum da ya ce talauci ne yasa shi yake yi to zuga hanya. Za a zo muna tare da CBN na Nigeria za a baka bashin shanu za a baka bashin kayan abinci za a baka komai kuma a zo a sayi madara hannunka haka gama biya za ka wanda yake son yawan nan yana iya ya bar wannan halin banzan.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki matakin gyaran gandun dajin na kamfanin Bobi ne domin bunkasa kiyo na zamani da kuma tsugunar da makiyayan wuri guda.
Matasan mu ƴan nan Niger an koya musu da ake kular da ban ruwa na zamani da sauransu. Wanga dam da ka gani nan kusan kilomita 2 ne kuma muna ƙoƙarin za a ƙara shi zuwa kilomita 3 yanda zai ishi dabbobi zai ishi shawa da muke shuka nan musamman na dabbobi za a samu kifi sannan kuma masu noma su yi amfani da shi. Wannan shawa da an shuka nan hekta 300 ne aka shuka yanzu ya mai yawa. Yanzu muna jira akwai injina na musamman da za su zo wanda za su yanke shi su aje shi. Cancan bangaren za ka ga wani gini da ake na bulo wannan gida ne da ake aje abinci in an girbe shi a kai kowanne zai dauki kamar ton kuma ko shekara 10 ka aje shi a wajen ba abin da zai same shi abincin dabba. Saboda haka alhamdulillah mun gode Allah wannan abu da muke yi zai taimaki makiyaya kuma zai rage fitina tsakanin manoma da makiyaya domin muna sa ran yanzu ba sai sun kore shanu daga arewa zuwa kudu ba za su tsaya nan akwai ruga-ruga da yawa anan an san su an san ko su wane ne kuma akwai manyan kamfanuka daga Turai da suke nan wanda za su yi aiki za su yi mu'amala tsakanin su da Fulani da ke da nono anan. Za a taimaka musu ta bangaren gyara shanunsu alal misali yanzu shanu da muke da shi yana ba da madara lita 1 ko 2 a rana. Yanzu muna nan shi sarki yana ana aiki za a kawo wani irin shanu daga India da sauransu wanda za a hada wanda ke cikin shekaru ko za su ga samun kamar lita 10 zuwa 15. To kaga wannan kudin su ya karu kuma muna nan mu gwamnati za mu tsaya musu ta bangaren wajen sayan madaran suka cuce su.
A gaida Mustafa Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki da kin gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma a kasar domin ganin ta dogara wajen ciyar da kanta kuma sama wa 'yan kasa aikin yi. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya. Duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman ya kuma fara da tambayarsa kamar haka.
Wani hali ake ciki ne game da noman alkama? Mun ji ko da yaushe ana zancen an kobarawa amma zance ake na shinkafa. Wani hali ake ciki kuma la'akari da cewa wannan shi ta ce gabar da wataƙila ake shirye-shiryen tunkarar noman alkama da.
To kamar dai yadda ka faɗa gaskiya ne an kaddamar da an kobarawa program wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun 2015 a birnin Kebbi wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar amma ba kan shinkafa kadai ya kaddamar ba ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama. Amma da aka tashi sai aka ba shinkafa mahimmanci da fifiko fiye da noman alkama a ƙasar nan. To wannan ya sa mu shugabanni masu noman alkama a ƙasa muka rasa dalilin yin haka. Daga baya sai muka ga dai ya kamata bai kamata mu shiru ba ya kamata mu fito mu kalubalanci yanda tsarin yake a sanin kowa ne a kasan nan kan cewar yanda ake cin shinkafa a Najeriya sai cewa an fi cin kayan alkama a Najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban amma wanda aka fi sani akwai garin fulawa wanda ake yin burodi ake yin spaghetti ake macaroni ake kuma kaya namu na gargajiya da ake ci hatta su biscuit din nan su alewan nan da wai duk da fulawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkaji dubulan cincin makilawa kasan iri-iri da gurasa to an ga kullun sai kaga cikin gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama masafa safi da mun saba burodi ake ci to yanzu an waye gari wata taliyar ɗan yara ta fito da ake kira indomie wanda gidan kowa da safa sai an ci ta kuma wannan abu da zai baka takaici da tunani akan al'amari shine ita gwamnatin Najeriya nan fa a duk shekara tana kashe sama da dala biliyan 6 ta shigo da alkama kasar nan a sarrafa alhali kuma a kasar nan akwai fili da aka ware musamman ma don noman alkama in ka dubi tarihi baya daga shekara ta 1959 a kaddamar da kogunan haɗe da jama'are kogun Oshun Ondo da duk irin waɗannan fadamun an buɗe su don noman alkama ne a kasar nan domin noman rani aka buɗe su a lokacin ko bamu da ilimin noman rani na shinkafa sai dai noman shinkafa na damuna kuma an noma alkaman nan a kasar nan akwai wani program zamanin Babangida da aka kira shi accelerated wheat program wanda a kanan nan kadai sai da aka shuka alkama ta miliyan 1
to kace kun kalubalanci wannan tsarin na Anko Barawa da ya mai da kusane ware tunda kun kalubalanta wata kila kun bincika ne me kuka gano
to abin da mun gano siyasa ce gaskiya ta yawa cikin noman alkama mu dai mun san duk da dai an ce akwai bilateral trade agreement tsakanin kasar mu Najeriya da Amerika ai bai kamata mu dogara akan kullun alkamar da zamu sarrafa mu ci a kasar nan sai mun ga daga Amerika ba
kace siyasa kamar ya
to abin da yasa ne kira siyasa in ba dan ganin kan cewar ita Amerika ta maida Najeriya wato wurin jibge alkama ta wanta rasa kasuwa ai babu dalilin da yasa za a watsar da noman alkama a maida hankali kan noman shinkafa kawai
kaman kana cewa hukumomin Amerika saboda bukatun su yasa suka dakile noman alkama a Najeriya
eh to wannan ma na faɗa ba zan ce na kuskure ba ba dan kuma saboda duk kamfanin da suke sarrafa alkama nan a kasar nan kaso 60 ko 70 bisa 100 ana amurkawan ne ba na mutanen wani yan Najeriya
amma kace shi shugaba Buhari da ya kaddamar da wannan tsari na Anko Barawa ya hada ne da shinkafa da alkama
ya hada da shinkafa da alkama ma ko ba ba alkama muhimmanci ba sai ake cewa alkaman Najeriya ba ta da kyau alkaman Najeriya ba ta yin fulawar da ake burodi alkaman Najeriya in ka noma ta zaka same ta da kasa da waye da tsakuwa da sauransu wannan kalubale mu sai muka dauke shi a kunjanci har muka samar da injin da yake shagi goge shi alkamar ya cire dauda ya cire kasa kai har ma ya grading dinta ya girma sannan muka saki daukan wannan kalubale muka yi amfani da masana aka tabbatarwa da gidajen fulawa wannan kan cewar alkaman Najeriya tana yin burodi kuma sun jaraba tana burodi sannan muka zo muka dauki wannan kalubale muka ce to dole ne duk alkaman da muka noma a kasar nan a samu kyakkyawar fahimtar juna wato MOU da duk abin da muka noma na alkama gidan da suke sarrafa alkama sai sun sai alkaman Najeriya sun yi amfani da ita amma duk da haka sai aka samu wato gwamnatin Najeriya tun daga zamanin minista Audu Obade ya gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta yanzu da take ka akan harkar noma ba su mai da hankali akan noman alkama ba domin wato kawai ana daukan abubuwa wasu kamar traditional wasu abubuwa na gargajiyance a zo babu wani amfani da ilimi na kimiyya wajen harkar alkama
ba sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da taimaka wajen hada mana sauki ni Muhammad Hafiz Baballe take muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
da Muhammad Baballe yanzu kuma garmu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda. Yace akwai bukatar hukumomi a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya su dauki tsauraran mataki akan tsohon shugaban kasar François Boissé bisa zargin da ake yi akan marawa ƴan tawayen da ke yunkurin kifar da gwamnatin demokradiyya domin ya zama darasi ga ƴan tawaye. Sai sakon haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Lange-Lange da Alhaji Zaidu Bala suka ce salam DOA Hausa bayan wannan mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100 muke kira da babbar murya zuwa ga mahukuntar jamhuriyar Niger da su ƙara ɗaukar matakan kare rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasar baki ɗaya. A wani sakon haɗin gwiwa daga Ahmed Abacha Matina da Kawu-Kawu Mai Goro Kusa suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na harharen ƴan ta'adda akan fararen hula waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba a ƙasar jamhuriyar Niger da ƙasar mu Najeriya. Amin. Allah kuma ya bamu da wamannan zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen mu na Afirka duniya baki ɗaya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Yace kaddamar da shirin daukar mutane 774 aiki na wucin gadi da gwamnatin Najeriya za ta yi a yau Talata. Abin murna ne da farin ciki ga duk wani mai kishin Najeriya, sai dai ina tsoron domin an dade ana ruwa kasa tana shanyewa. Sai sakon nasu ba matar Rilwanu Ibrahim London Guba da Samira Iya Abbas suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna Allah wade da kisan mutane 100 da ƴan bindiga suka yi a ƙasar Niger a wannan makon, muna roƙon Allah ya gafarta musu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Umar Adamu Katagu. Yace salam VOA Hausa, a gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Bauchi ta dubi halin da tsaffin ma'aikatan da suka yi ritaya daga watanni 9 zuwa 8 suke ciki, domin dai ya dace a ce gwamnati ta fara biyan su hakkokinsu na fansho a wannan shekarar ta 2021. Daga ƙarshe ake fatan gwamnati za ta yi amfani da wannan shawara domin kawo ƙarshen matsalar cikin hanzari. To madalla, yanzu sai labarai a takaice.
A yau Talata, Burtaniya ta sake shiga wani sabon kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 da ake alakanta da sabon nau'in coronavirus. Prime Minister Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna ta talabijin jiya da maraice, inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare, asibitoci suna fuskantar matsi daga masu cutar COVID-19 fiye da kowane lokaci tun ɓullar wannan annobar. A yau Talata, sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin Gulf, wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar ɗin na tsawon shekaru. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ne ya tarbi Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a filin jirgin sama da ke garin Al-Ula na Saudiya. Ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar buɗe sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin Gulf. Sarkin Saudiya Salman ne zai jagoranci taron. Kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe a Asiya yawancinsu sun samu riba yau Talata, duk da damuwar da ake da ita kan adadi mafi yawa na masu kamuwa da coronavirus a sassan duniya. Kasuwar zuba jari ta Shanghai Composite ta rufe inda ta cira da 7% cikin 100. Kwasfi ta Seoul ta cira da kashi 1.5% cikin 100. Kanati sector ta Taipei ta rufe inda ta cira da 6% cikin 100. A hada-hadar kayayyaki a ƙarshen yini, hannayen jari na Hang Seng ta Hong Kong sun cira da 5% cikin 100, yayin da Shenzhen ta Mumbai ta cira da 1% cikin 100.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binti Esteru, da ke muku fatan alkhairi ma'assalam. Yanzu kuma sai a dakace shirinmu na yau da gobe.